بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة والبدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بيانك ‘yan uwa mahalarta wannan majalisi na kusa da na nesa maza da mata ina mana gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake ganawa a wannan majalisi namu na masallacin al-burhan don ci gaba da karatunmu na littafin matnul ahdari littafin ahlari wallafar الإمام عبد الرحمن الأخضري المالكي رحمه الله تعالى وانا رانا تا الهميس كمرية دموك سابا ليا قواتم ذو القعدة أليف دليه لو دتلاتن دبقوي وديزو ديدي دا هلو قواتم تقص شكرا دبوبي دبو مشاشد ميلادية a karatunmu da ya gabata muna karatu ne akan abin da ya shafi alwala mun karanta farillan alwala kamar yadda malam ya kawo su a cikin littafin sana ahlari yau za mu tashi akan sunnonin alwala yau za mu tashi akan sunonin alwala malam yace faslun ba fasali bane ko wa sunanuhu ya wa sunanuhu ghaslul yadaini ilal ku'aini inda shuru' malam yace sunonin sa kuma wato sunonin alwala nan yace ya sanya damirin namiji wa alwala saboda alarabci alwala namiji ne mune a mace alwala a Hausa alwala take mace amma a Larabci alwudu'u namiji ne shi sai ya ce wa sunanuhu ba za a ce wa sunanuha ba wa sunanuhu sunnonin ita alwala kuma ghaslul yadaini nan da a ce ghaslu ba za a ce ghuslu ba sai dai ghaslu saboda ba ana maganar wanka ba ne ana maganar wankewa ne akwai bambanci kuma tsakanin wanka da wankewa wanka shi ne ghuslu wankewa shi ne ghaslu ghaslu yadaini wanke hannaye biyu ilal ku'aini zuwa wuyan hannu wato mahadar da ke tsakanin tafin hannu da dirai inda shuru'i yayin farawa to fadin malam wasunanuhu sunnonin alwala nan abinda malam yake nufi da sunna shine abin da ba farilla ba kuma galibi islahin malaman fikihu a sunna idan sun ce wa abu sunna suna nufin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawwama wajen aikata shi amma wani dalili ya nuna rashin wajibcinsa ko kuma ya dawwama wajen aikata shi ba tare da wani dalili da yake nuna wajibta shi ba duka wannan suna da akari da shi a matsayin sunna da suke ce masa sunna wato wanda bai kai farilla ba ana tsinkayan farilla ne daga waɗansu dalilai yayin da ake tsinkayan sunnoni daga waɗansu dalilai malamai suna da matakai da kuma dalilai da kuma la'akari daban-daban da suke yi wajen bambance wannan abun wajibi ne wannan abun kuma ba wajibi ba ne to a karatun fikihu idan kaji an ce sunna to ana nufin abinda bai kai farilla ba. Amma idan ka fita a karatun fiqh ka je wani karatun daban, to zaka samu sunna da wata ma'ana ta daban. Idan ka je wajen malaman tauhidi suka ce maka sunna, suna nufin aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to shiriyar sa ta tauhidi. Idan ka zo wajen malaman hadisi da malaman usulul fiqh suka ce maka sunna, suna nufin duk abin da aka jingina wa manzon Allah sallama, ko na aiki ko na zance ko na aiki ko kuma abin da aka yi a gaban sa bai hana ba. Wannan shi ake cewa sunna wajen malaman hadisi da kuma malaman usul, tunda sukan haɗu akan wasu mas'aloli. Amma wajen malaman fiqh sun ce sunna suna nufin abin da ba farilla ba. In ka so ka ce abin da shari'a ta umarni da shi, umarnin da ba dole ba, ko kuma in ka so ka ce abin da mai aikata shi zai samu lada in ya yi saboda Allah, wanda kuma bai aikata shi ba ba zai yi zunubi ba. Almuhim, wannan shi ake nufi da sunna. Tunda mun yi farillai, to yanzu za mu yi sunnoni na alwala. Kenan, kamar malam yana nuna abubuwan da zai lissafa mana karkashin wannan sashi na sunnoni, abubuwa ne wadda ba su kai waɗancan da muka karanta guda bakwai wato ƙarfi ba, ta yadda waɗancan bakwai farillai ne. Idan an rasa ɗaya daga cikinsu, an rasa alwala. Amma waɗannan da za a lissafo su kuma sunnoni ne. Rasa su baya sanya rasa alwala. To shi yasa mafi muhimmancin abin da mutum ya kamata ya kiyaye wajen sanin farilla da sunna a ibada shi ne ya iya bambance sunna da farilla, ta yadda idan aka samu tawaya ya iya sanin wani mataki zai ɗauka, kuma menene hukuncin ibadarsa. Baya daga abin da yake dole mutum sai ya kiyaye farillan guda kaza ne ko sunnonin guda kaza ne. Abin da yake wajibi shi ne ka san farilla, ka san sunna. Kuma nan akwai bambanci tsakanin zancen. Zai iya yiwuwa in an ce maka farillan alwala guda nawa ne, ka ce ka gaskiya da fa mun yi islamiyya ni guda nawa ne ma. To maimakon a yi maka dariya a ce ko farillan alwala baka sani ba, a'a, sai a tambaye ka me hukuncin kaza alwala. Wanke fuska a sallah, me hukuncinsa? Wanke hannu zuwa tsugurguma, mai hukuncinsa? Wanke kafa, mai hukuncinsa? Shafar kai, mai hukuncinsa? A nan in ka kasa, to lallai jahilci ya tabbata, to kana cikin hatsari. Idan ka tambaye ka mai hukuncin shafa kai, sai ka ce ka shafa kan nan ina ganin mustahabi ne, to kaga wannan ka nuna cewa baka kiyaye farillan alwala ba. Amma inda a ce za ka iya rabewa tsakanin wanda yake farilla da wanda yake sunna, to koda baka san guda nawa bane farilla, koda baka san guda nawa bane sunnonin, to wannan ba zai cutar da kai ba. Musamman ma karatun da muka yi na farillai a wancan satin, za ku ga mun dan yi waɗansu maganganu da suke nuna cewa farillan ma a malikiya ne guda bakwai a wajensu, amma a wajen waɗansu sun fi bakwai, sun kai takwas. Sannan a wajen waɗansu bakwai ɗin ne amma ban da wani wanda malikiya suka yi la'akari da shi, musamman abin da ya shafi alfaru da addalku, wato gaggautawa da cudawa. Wannan zaka samu waɗansu sun tabbatar da biyun, suka ƙara ɗaya tartibi jerantawa. Waɗansu suka sa jerantawa, suka cire addalku cudawa, ce cudawa ba a cikin farillai. To kaga wannan duka zai iya sa mutum ya zam ba lallai ne ya kiyaye guda nawa bane, sai dai bukatar shi ne ya kiyaye wanne ne dole, wanne ne ba dole ba. To haka su ma sunnoni, ka kiyaye menene sunna, saboda idan wani abu ya faru ka san tai. Wannan kuma shi ne abin da zai zama maka waraka a kwana a tashi a cikin ibadunka. In ka san wajibi, ka san abin da ba wajibi ba, kuma ka san in wajibi ne ya samu tawaya ga matsayin ibada, idan ba wajibi bane ya samu tawaya ga matsayin ibada, to wannan ne fa shine kana samun ilimi. Amma kawai ka kiyaye guda kaza ne ba tare da wato kana kiyaye hukuncin su ba, kana la'akari da tasirin su ba, to wannan ba zai zame maka ilimi ba. To nan malam ya kawo mana daga cikin sunnoni ghaslul yadayni ila al-ku'ayni inda shuru, wanke hannaye biyu zuwa wuyan hannu yayin farawa. Kamar yadda kuka sani, alwala, idan mutum zai fara alwala yakan fara wanke hannayensa ne guda biyu duka, yana cudawa yana wankewa kafin gabanin yayi komai, ma'ana a cikin ayyukansa na alwala. To wannan ba zai rasa nasaba ba da hadisin Abu Huraira cikin Bukhari da Muslim, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa idasta yaqada ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi thalathan qabla an yudkhilahuma fil ina'i fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu. Idan ɗayan ku ya farka a bacci ya wanke hannayensa sau uku kafin ya shigar da su cikin wato kaskonsa na ruwa, domin bai san ina hannunsa ya kwana ba, ma'ana yana kwancen nan mai yiwuwa hannunsa ya taɓa najasa ko a jikinsa ko ba a jikinsa ba. Ta haka in ya tashi ya wanke hannayensa sau uku kafin ya sanya su a cikin mai a cikin kaskonsa. Wannan shine asali dangane da abin da ya shafi wanke hannaye. Duk da cewa in mun yi la'akari da wannan hadisin zamu ce, to wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni yake bayarwa, kuma wannan umarni kai tsaye yana alaka ne da wanda ya farka daga bacci, to wanda kuma ba baccin yayi ba fa. Malamai sun tattauna wanda ba baccin yayi ba fa ko wanda baccin rana yayi, saboda wasu suna ganin an ce bacci baccin dare ake ne. Wal muhim shi bacci ko na dare ko na rana sunansa bacci, to amma sai dai iskalin shine wanda ba bacci yayi ba fa yazo zai yi alwala. Malamai suka ce dukka ka hada su, shi ma wanda ba baccin yayi ba ai yayi hidindimu da hannun nasa, kuma magana ake ta tsoma hannu a cikin me a cikin ruwa, dan haka zai zam kai tsaye ya sanya wa ruwan wani bakon abu wala Allah wanda bai san da shi ba ko kuma bai kula da shi ba. Sannan kuma wannan tarbiya ce ta kiwon lafiya. Yawa mutum kai tsaye a ce hannunsa kawai ya ɗebi ruwa ya watsa a bakinsa ya watsa a hancinsa, bai san irin chemical ɗin da ma ya taɓa hannun ba, bai san irin sinadarin da ya taɓa hannun ba, bai san irin gubar da ya tattare da hannun ba, kaga duka wannan zai zama mutum zai jefa kansa cikin hatsari. Sannan haka aka ga manzon Allah sallama yake alwala, duk sanda zai alwala sai aga ya wanke hannayensa sau uku karon farko gabanin ya fara ayyukansa na alwala, sai zama wannan shine aiki na farko. To wannan ga mai alwala wato sunna ne. Malam ya ce wal madmadatu wal istinshaqu wal istinsar. Wal madmadatu da kurkurar baki, wal istinshaqu da kuma shekarwa a hanci, wal istinsar da kuma facewa. Kurkurar baki da shekarwa da facewa ayyuka ne da suke da alaka da fiska. Kurkurar baki shine zuba ruwa a cikin baki, a gunsa shi, a jijjiga shi, a zubar. Dan haka ba zai zama madmadwa ba, ba zai zama kurkura ba, har sai idan ka jijjiga shi ka juya shi a cikin bakinka. Sai dai idan akwai laruri ko na kuraje ko na makamancin haka, ta yadda jijjigawan zai cutar, to ba laifi idan mutum ya zuba ya zubar. Fattakullaha masata'atun, sai mutum ya iya da zai iya. Amma idan lafiyar mutum kalau, bakin shi lafiya kalau, to ba zai zama ya ba da ma'anar kurkura ba sai idan ya jijjiga shi a bakinsa. In ya jijjiga a baki sai ya zubar, nan ma ba ya haɗe ba sai ya zubar. Duk da cewa babu wani dalilin da yake nuna cewa lallai ne sai mutum ya zubar. To amma dai wannan shi ne abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, in ya kurkura sai ya zubar. An gane ko? To, wannan kenan. Shi kuma istinshaq, shekaruwa shine mutum ya ja ruwa cikin hancinsa da numfashinsa, ta hanyar jan numfashi sai ya ja ruwa. Ana so mutum ya yi haka domin ruwa ya shiga cikin hancinsa, walistin saru da kuma facewa, nan kuma sai ya dawo da wannan ruwan da ya shaka ta hanyar numfashinsa mai dawowa. Wannan shi ake cewa istinsar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son mutum ya tsananta wajen waɗannan ayyuka guda uku sai dai idan azumi yake, kamar da yake cikin hadisin Laqit bin Sabira. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa baligh fil madmadati wal istinshaqi illa an takuna sahima, kai wato matuka wajen kurkura baki da shekaruwa sai dai idan kana azumi. Sai dai idan kana azumi to kar ka yi, saboda in zai iya yiwuwa idan ka matsa da kadaf ruwa a cikin bakinka wani abu ya wuce, ko kuma in ka matsa da jan ruwa da yawa ta hancinka wani abu ya wuce. To kana azumi sai ka takaita matsawa, amma in baka azumi to ana son ka matsa. To anan malam ya kawo waɗannan abubuwa daga cikin sunnonin alwala, yayin da waɗansu malamai suke ganin cewa waɗannan ba sunnoni ba ne, wato waɗannan farillai ne, wasu suna ganin suna cikin farillai musamman saboda suna da alaƙa da fiska. Kurkurar baki, baki yana fiska ne, sheƙarwa a hanci, hanci yana fiska ne. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da wanke fuska a alwala, da ya ce idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum, idan kun tashi zuwa sallah ku wanke fuskokinku. Sai aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya zo alwala sai ya kurkuri baki ya shefi ruwa sannan ya wanke fuska. Ba a taɓa ganin ya zo alwala ko da sau ɗaya ya wanke fuska bai yi kurkurar baki ya sheke hanci ba. Da haka sai wasu malamai suke fahimta cewa to shi fa dama malami ne mai yi mana bayanin abin da Alkur'ani ya faɗa, da Alkur'ani ya ce a wanke fuska, shi kuma in ya zo wanke fuska sai a ga ya kurkuri baki ya sheka ruwa sannan ya sa ruwa a fuskar ya wanke. To ya kamata a fahimci cewa haka ne ake wankin fuska, sai zama da kurkurar baki da sheƙarwa suna cikin wanke fuska. In ku suna cikin wanke fuska to wanke fuska farilla ne, in ku wanke fuska farilla ne to su ma farilla ne. Ta wannan fuskar sai malamai suka ce wanke a kurkurar baki da sheƙarwa a hanci suna tare da wanke fuska, da haka hukuncin su hukuncin farali. Duk wanda ya alwala ya bar kurkurar baki ko ya bar shekar hanci to alwalar shi bata yi ba, tunda ba a taɓa samun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fashinsu ba. Kuma idan aka yi la'akari da dalilan da malamai suka dogara da su dangane da shara'antuwar kurkurar baki da sheƙar ruwa, su ma dalilan za su nuna mana wato za su nuna mana alamu na wajibcin waɗannan abubuwan. Kamar da hadisin Laqit bin Sabira cikin sunan Abi Dawud yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa idza tawadda'ta famadmid, idan zaka yi alwala ka kurkura baki. Wannan umarni ne, na'am, idan zaka yi alwala ka kurkura baki, umarni ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni idan zaka yi alwala ka kurkura baki, kuma shi kuma ba a samu a alwalarsa ya yi fashin kurkurar baki ba, balle a gane wannan umarnin akwai sassauci. Kuma abinda muka sani shine idan manzon sallama ya bada umarni to umarninsa yana zama wajibi har sai idan wani dalili ya zo shi ya rage ƙarfin umarnin. Misali a ce a ga ya yi fashi sau ɗaya na kurkura, to daga nan sai a gane cewa ashe wancan umarnin da ya yi ba na farilla ba ne. Sannan haka hadisin shi kansa shekarwa, wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sahima, ka tsananta wajen shekaruwa sai in kana azumi. Kaga wannan hadisin ma ya nuna Annabi sallama ya yi umarni da shekaruwa, nan ma bai tsaya kadai a aikinsa ba, ya yi umarni ma kuma bai taɓa yin fashi ba. To wannan ma yana nuna kenan dole ne. to haka shi ma facewan yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanfir, idan ɗayan ku zai yi alwala ya sanya ruwa a hancinsa sannan ya face, ya sanya ruwa a hancinsa sannan ya face. Kaga wannan hadisin yayi umarni da sanya ruwa a hanci, yayi umarni da mai kuma da facewa. To duka sai kaga da kurkuran baki da sheka ruwa da facewa, duka dalili ya zo na umarnin cewa a yi su alwala. Kuma dama ina ake samun wajibi? A umarni ake samun wajibi. Idan kuwa umarni ake samun wajibi, to yanzu umarni ya zo shi akan waɗannan abubuwa. Idan kuwa umarni ya zo shi, to kuma a umarni ake samun wajibi, to dole mu ɗauke shi a matsayin wajibi har sai mun samu dalilin da ya rage masa ƙarfi. Don haka zance mafi ƙarfi shi ne da kurkurar baki da sheƙar ruwa da facewa a alwala farilla ne, ba sunna ba ne. Na fata an fahimta. Yawwa, yanzu ya rage wannan kurkurar baki da sheƙar ruwa da facewa, a kan wani irin tsari ake yinsu, yaya ake yinsu? Malamin malikiya suka ce an fi son kurkurar baki a yi shi da ɗiba uku, shi ma sheƙar ruwa a yi shi da ɗiba uku, sai ya zama ɗiba shida. To amma bisa ingantattun dalilai da suka tabbata na hadisai, ba a samu ingantaccen hadisi wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba tsakanin kurkurar baki da sheƙar ruwa ba. Ruwan da ya kurkuri baki da shi, da shi yake sheƙar ruwa sai ya face, da haka ɗiba ɗaya yake yi, da shi zai kurkura da shi zai sheƙa. In ya sake ɗiba na biyu, da shi zai kurkura da shi zai sheƙa. In ya sake ɗiba na uku, da shi zai kurkura da shi zai sheƙa. Sai ya zama ɗiba uku ne yake wa waɗannan ayyukan guda biyu da su. An gane ku? Daga don haka abinda ya fi tabbata shi ne, idan mai alwala ya ɗebi ruwa a hannunsa na dama, idan ya gunsa a bakinsa ya kurkura ya zubar, sauran abin da ya rage shi zai sheƙa a hanci sai ya face, sai ya sake yin haka, sai ya sake yin haka bisa lafi garafat da ɗiba uku. Sannan ana kurkurawa ne da hannun dama, ana sheƙawa da wannan hannun daman, amma facewa da hannun hagu ake facewa. Ba a haɗa dama gaba ɗaya, a sheƙa da ita, a kama hancin ma a face da ita. Saboda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta karantar da dukkan tsafta da kuma alfarma, to ana gabatar da dama ne. Amma dukkan nau'i na ƙazanta da kuma rashin alfarma, to ana gabatar da hagu ne. Don haka idan mutum zai sheƙa ruwa, wannan tsafta ce. Amma idan mutum zai face, wannan fitar da ƙazanta ne, to sai ya riƙe da hagu. Shi yasa mutum idan zai face majina, face majina da hannun hagu ake facewa. Hannun hagu mutum zai kama hancinsa ya face majina, duk da kaga ya kama karan hancinsa da hannun dama, head, ya face. Haka ma in ka san wani gwanin yana gama facewa kuma sai rigarsa, ya haka ya larƙune larƙune shi kenan. Wani kuma sai hannunsa ya haka ya shafe, sai ce maka assalamu alaikum. Ya kamata mu dinga koyon tsafta gaskiya. So sunna abin da ta karantar da hannun hagu ake face majina, ahlus sunna ce da hannun hagu ake face majina. Kuma ba a fiskantar alƙibla, mutum sai ya fiskanci alƙibla ba sai kawai face mata majina. A mutum ya juya ya kalli kudu ko arewa ko yamma, sai idan iska ce ta yi tsanani a dukkan ɓangarori, wadda ba zai yiwu ba ce kowane ɓangare iska ta tsananta, sai gabar ne kawai za a samu sauki, don haka mutum sai ya kiyaye. To kaman wannan ne face ruwa din, shi ma sai a sa hannun hagu sai a face. Malam ya ce warraddu fi mashir ra'si, na'am, da dawo da shafar kai. Dawo da shafar kai shafawan da mutum ya yi da farko wancan na farilla da muka ambata mashur ra'si a cikin farillai shafar kai. To a nan malam ya raba mana kenan wancan da muka karanta na farilla shi ne wadda mutum zai kai, amma wadda mutum zai dawo to gashi a cikin sunnoni malam ya ce sunna ne. To shi ma wannan ba dukkan malamai ne suka tafi akan wannan fahimta ba, cewa dawo da shafar kai sunna ne, tunda asali shafar kai alqur'ani ya umarni da yinsa. Asali alqur'ani ya umarni da shafar kai, wamsahu bi ru'usikum, Allah ya ce ku shafi kawunanku wajen alwala. To da Allah ya ce ku shafi kawunanku, an bambance mana kaiwa da komowa? Ba bambance, aka ce shafar kai kawai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da ya zo aikinsa sai aka ga yana shafar kai ne ya yi gaba ya yi baya, ba a ga ya shafa bai dawo ba, balle a gane cewa dawowa ba dole ba ne. In ya shafa to yana tafiya ne gaba ɗaya, kamar yadda ya zo cikin hadisin Abdullah ibn Zaid ya ce masaha bi ra'sihi famasaha ra'sahu biyadihi, ko kuma masaha bi ra'sihi biyadihi fa aqbala bihima wa adbara, sai ya shafa kansa da hannayensa yayi gaba da su yayi baya, fa aqbala bihima wa adbara, yayi gaba da su yayi baya. To sai ya fassara sai ce bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه. يا فارا بمقدم راسه da magabacin kansa, wato matsarar gashi farkon goshi, daga nan ya fara. ثم ذهب بهما الى قفاه, sai ya tafi da su har zuwa kiyarsa. ثم ردهما, sannan sai ya dawo da su, wato hannayen nasa, ila al-makanin ladhi bada'a minhu, zuwa gurin da ya fara. Haka ne aka ga annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin alwala idan ya zo shafa kansa. Haka babu wani abu wanda yake ya bayyana ya shahara wanda zai bambance tsakanin shafawa na tafiya da kuma shafawa na dawo, in banda kadai malamai malikiya suna ganin cewa aiki biyu ne, duk wanda ya sa ruwa a kansa ya shafa ya tafi da shi to za a ce ya shafa kansa. Idan za a kira shafa kai to za a kira wannan shafa kai, dan haka ya gama dole. In dai abin da yayi za a ce masa shafa kai, ko idan ya hada hannayensa biyu ya shafa har zuwa kiya, za a ce ya shafa kansa ko ba za a fada ba? Za a fada. To in dai za a kira abin da ya shafa kai to ya yi dole, duk abin da zai yi daga baya kuma ya zama tishi, tishi kuma bai kai na farko ba. Shi yasa zai zama nan gaba suna cewa sallamar farko ita ce wajibi, sauran sallama ci sagawa ne. To la'akari da irin wannan ka'ida ta tasu yasa suka ce dawo da shafar kai sunna ne ba farilla ba ne. Amma idan an yi la'akari da cewa me shari'a take nufi da shafar kai, to za mu ce ma'anar shari'a dole a wurin shari'a za a fahimce ta. Da haka tunda manzo Allah sallama shafar kansa zuwa da dawowa yake, to mutum ba zai ba da ma'anar shafar kai na shari'a ba wanda alqur'ani yake nufi sai ya kai ya dawo. Da haka wannan shi ma yana tare da farillan alwala na shafar kai. Haka mun yi la'akari da haka, zamu ce yanzu anan duk abubuwan da muke karantawa ma farilla ne, kurkurar baki da sheƙar ruwa da facewa da dawo da shafar kai, kaga da sun fada cikin farilla, farillai sun tafi kimanin goma sha ɗaya. ومسح الأذنين دا شفر كنوا شفر كنوا ما ما لن يتنا لك سنوني أما منيني شمانا تكنفر الله النبي صلى الله عليه وسلم يتي الأذنان من الرأس كنوا بيو سنة دقا كي شيسا fadin malam wata jadidul ma'i lahumma zamu hada su duka mai magana kai shine sunna ta shida da yace wata jadidul ma'i lahumma sunna ta bakwai kai da sabunta musu ruwa a kunnuwa yace shafar kunnuwa sunna ne sai yace wata jadidul ma'i lahumma da sabunta musu ruwa hadisi ya tabbata manzo sallama na cewa kunnuwa suna daga kai wala allama shi yasa malam yace wa maslu da shafa kunnuwa ba wanke su ake shafa su ake kamar da kai ma shafa shi ake yadda cewa su ba gashi ne da su ba amma su an yi umarni da shafa su to shin su ma suna cikin farilla amsa shine shafar kunnuwa ai sauran shafar kai ne tunda suna daga kai shi yasa ma ake shafar kunnuwa da sauran ruwan shafar kai bai tabbata ba cewa manzo Allah sallama yana sabunta ruwa a shafar kunni bai tabbata ba a ce in an yi shafar kai sai a sake dawa sai a ɗebi ruwa sai a sake shafa kunni a bai tabbata yana haka ba in yayi shafar kai ya dawo sai ya shafa kunnuwa ba zai sake ruwa ba saboda duk abu ɗaya ne da kai da kunnuwa hukuncin su daya haka babu bukatar mutum sai ya saki ɗebo sabon ruwa ya shafa wa kunnuwansa kuma shine ma dalilin da yasa malikiya suka sa cikin sunnoni sabunta ruwan saboda ba dole bane saboda ba a saka ba dama sabunta ruwan abin da yake shine idan an shafi kai to da sauran ruwan kai ake shafa kunnuwa shafa kunnuwan nan ana yin sa ne da yatsu biyu yatsa manuniya da kuma babbar yatsa sannan kunnan nan kunnuwan nan suna da abubuwa guda biyu akwai kafa akwai farfela akwai kafa akwai fata wannan yana daga wato baiwar Allah subhanahu wataala ga bayinsa wani kunnan sai masa lasifika wani kunnan kuma ba shi da lasifika wani kunnan da kaga yanzu kunnan ka dangare ba lasifika amma fera ma na da lasifika amma malaman fiqh da suka yi nazari suka duba sai suka gano cewa duk halittar da take da kunne mai fata to haifuwa take duk halittar da take da kunne mara fata mai kofa to kwai take idan mutum ya zo shekarun a shafa kunne to zai amfani da yatsa biyu akwai abubuwa guda biyu a kunne kafa da kuma fata to yatsar sa manuniya zai saka ta a kafa in ya saka ta a kafa yatsar sa kuma babba sai ya saka ta a bayan fatar kunnan sai ya juya ita wannan manuniyar ta shiga kafa ita ce za ta shimfiɗu ita ma ta shafa fatar kunnan ta ciki yayin da babbar kuma ita kuma za ta shafa fatar kunnan ta baya sai da ma manuniya za ta yi maka aiki biyu za ta shafa maka kafar kunne sannan kuma za ta shafa maka cikin fatar kunne yatsa babba kuma za ta yi maka aiki daya za ta shafa maka bayan fatar kunne wannan kunnuwan guda biyu haka ake musu za a shafa su kusu tunda ba wankewa ba ne ba a ce sai mutum ya bi kowane kwari na kunne ya lallakata masa ruwa ya lallakata ya soka na yawon a kai abinda za a ce masa shafawa kawai in kai wannan shafawan to kuma ba abin da ya dame ka da cewa wani lungun shafawa ta shiga ko ba ta shiga ba ai ba wankewa aka ce ba dama shafawa aka ce wattartibu bainal fara'idi, malam yace da kuma jera tsakanin farillai. Malam yana ganin yana daga sunnoni, to jera tsakanin farillai ma ba zai da masunna ba, farilla ne. Jera tsakanin farillai farilla ne. Me yasa? Saboda Allah madaukakin sarki ya jero farillai a cikin littafinsa, farillan alwala. Ya ayyuhalladhina amanu idza kuntum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Wannan wani farillai guda hudu kenan. To yadda aka jero su nan, haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake aikata su, haka yake aikata su. Ba a taɓa samu ta ingantacciyar hanya cewa ya yi hannu kafin ya yi fiska ba, ko ya shafi kai kafin ya yi hannu ba, ko ya shafi kafa kafin ya yi fiska ba. A'a, yana jera su ne yadda Alƙur'ani ya faɗa: fiska, sannan hannu, sannan shafar kai, sannan kafa. To jera sun a hakan ɗin farilla ne. In an ce sunna ne, to kenan fa mutum zai iya faruwa daga kafa. Kenan mutum zai iya ribas idan an ce sunna ne. Don haka mu fahimci cewa abun ba haka yake ba, wajibi ne kamar yadda muka sani yadda ake jera su, wajibi ne haka mutum zai jera su ba hali ya jirkita su. Da haka da malam yace at-tartib bainal fara'id, jera tsakanin farillai sunna ne, za mu ce shi ma wannan farilla ne. Sai a waye gari duk mun kade sunnonin kenan. To idan kana mamaki zai yi kai alwala waɗannan abubuwan da aka ambata, zai yi kai alwala ba kai ɗaya ba cikin su. Shin zai yi mutum ya yi alwala ba tare da, ko kuma a ce ya bar wani abu daga cikin waɗannan? Zai yi ba. Idan mun dobe kurkurar baki da shekaruwa da facewa, za mu ce duka hukuncin fiska ne da su. Dawowa da shafar kai hukuncin kai ne da shi, kai kuma farilla ne, can kuma fiska farilla ce. Shafar kunne da sabunta musu ruwa hukuncin kai ne da shi, kai kuma farilla ne. To a hakan nan jera tsakanin farillai, haka Alƙur'ani ya jera su, haka manzon ke jera su, me a ciki sunna a ciki. Allah ya mana rahama gaba daya da malaman mu da su gabace mu. Malam yace wa man nasiya fardan min a'dha'ihi, haka ne, wanda ya manta farali min a'dha'ihi, daga gabansa na alwala, kamar ya manta wanke fiska, ko ya manta hannu guda ɗaya, ko ya manta kafa ɗaya. Fa in tadhakkarahu bil qurbi, idan ya tuna shi da wuri a kusa, fa'alahu wa ma ba'dahu, sai ya aikata shi tare da abin da yake bayansa. Misali ya manta fiska bai wanke ba, sai ya tuna da wuri, to sai ya dawo ya wanke fiska da abin da yake bayan fiska. Me abin da yake bayan fiska? Hannu da kai, ma'ana dai daga fiska zai ɗauka ya ɗora, sai ya maimaita abin da ya biyo bayan fiska. An fahimta? Yawwa. Wa in tala, idan kuma har ya tsawaita, fa'alahu wahdahu, to ya aikata farlin shi kaɗansa. Wa adama salla qablahu, sai ya maimaita abin da ya sallata kafinsa. Kafin me? Kafin gyaran. Wannan da aka ce qablahu din, wato wannan dhamiri na hu yana kuma zuwa, wato zuwa fi'ilin, wato zuwa aikatawa zuwa gyara sai ya aikata shi wahdahu shi kadansa wa adama salla qablahu sai ya maimaita abin da ya sallata kafin gyara wajen sallar azhar ne sai ya manta fiska sai yayi sallar azhar a haka to har sai da sai bayan ya yi kusan la'asar sai ya tuna ko wani dalili yasa sai ya gano cewa ashe sallar da ya yi ta azhar bai wanke fuska ba sai aka ce fa'alahu wahdahu to wanke fuskar ita kadanta yanzu ba ma'anar ya wanke fuska ya ci gaba da wanke saura tunda yanzu ya zama masa uzuri ya zama masa laruri to sai ya iya larurin wancan kuma ya riga ya wuce don haka in ku ya wanke fiskar to sai ya maimaita abin da ya sallata kafin gyaran sai maimaita mai kenan sallar azhar inda a ce ya yi la'asar da wannan alwalar sai bayan la'asar ne ya tuna to zai maimaita azhar da la'asar inda a ce ya yi magariba da wannan alwalar sai bayan magariba ne ya tuna zai maimaita mai azhar da la'asar da magariba shi yasa nan malam sai ya magana ta malamin fiqh sai ya ce a'adahu wa a'ada ma salla qablahu ya maimaita abin da ya sallata kafin gyara da ya gaya maka haka kaga in sallah dubu ne ma ya riga ya gama da kai shine ya maka ibara ta malamin fiqh yawa to anan abin dubawa anan shine me ake nufi da idan ya tuna a kusa ko kuma idan ya tsawaita me ya kusaci me ya tsawa to anan wasu malaman suka ce kusaci da tsawo shine kasancewarsa a wajen alwalar da kuma barinsa wajen alwalar idan yana nan a wajen alwala bai tashi ba to ya tuna a dauri idan kuma har ya riga ya tashi to ya tsawaita wasu malaman suka ce a'a ai zai iya yiwuwa yana zaune a wajen ya shiga wata wasu harkokin daban ya yi ta surutu an shiga wani taɗi daban mai yiwuwa mutum zai yi alwala ma a wurin yana zaune har awa ɗaya har awa biyu har awa uku ko ba gaba da haka shi tashi ko rashin tashi ba lallai ne zama ma'auni ba sai suka ce mu muna ganin mu kimanta mu kiyasta wannan kusaci da tsawo da abin da bushewarsa idan ya riga da ya bushe gaban da ya wanke din har sun bushe to ya tsawaita idan gaban da ya wanke din ba su gama bushewa ba ba su gama tsantsanewa ba to bai tsawaita ba ya tuna da wuri kenan to sai waɗancan malaman suka ba su amsa suka ce to ai kuma na ku bai yi ba tunda ai bushe wannan da rashin bushewan yana alaka da yanayi akwai yanayin da zai zo yanzu to sai hure ka ka bushe akwai kuma yanayin da zai zo zaka dade baka bushe din ba sannan akwai bambancin fata wani jikinsa yana dan maiko yana cin mai maiko da haka ruwan da ya dan jima bai abunan ba jikin bai sha ruwa ba saboda maiko ya ishe shi wannan kuma jikinsa kai kashe yake dama da ya ji ruwa sai shanye Allah mun godiya an gane almuhim dai dukkan malamai sun yi ta kawo irin waɗannan abubuwa to shi yasa anan malam bai faɗi menene kusacin ko kuma wato daɗewar ba ya danganta da shi kansa mutum aikin da ya aikata ya kwatanta daɗewarsa da alwala da kuma rashin daɗewarsa da alwala wannan ya rage nasa amma dai waɗannan ma'aunan suna da tasiri yana da kyau mutum ya yi la'akari da su idan mutum ya ɗauki bushewa ko rashin bushewa zai yi amfani da shi malamai sun ambata idan mutum ya ɗauki tashinsa a wajen ko rashin tashinsa a wajen musamman mafi yawan alwala haka ne mutum ya alwala me zai yi a wajen ashi zai yi kawai ta da haka in mutum ya ɗauki wannan ma duka malamai sun yi magana akai almuhim dai mutum yayi la'akari da wato wannan kusaci ko rashin kusaci din, idan ya tuna da wuri to sai ya wato sai ya aikata wannan gabar ya wanke ta tare da abin da ya biyo bayan ta. Nan kuma saboda me? Saboda muwalati. Saboda idan ka dawo ka wanke fiska da sauran jika a hannunka da sauran jika a kafarka, ka dawo ka wanke fiska, to kaga dai da muke nan baka aitawar tartibi, baka jera su ba, dai da baka jera su ba, kuma baka yi muwalatin ba har yanzu, saboda ka bata lokaci kenan wajen wanke fiska. Ko kuma yanzu ka zo sai da ka wanke hannu, ka wanke kafa, sannan ka dawo ka wanke fiska, ba a samu tartibi ba. Tartibi kuma wajibi ne. Don haka idan ka wanke fiskar ka sake wanke, to sai ka koma ka sake wanke me? Ka sake wanke sauran. Kaga ta wannan fiskar za a ce malikiya sun yi la'akari da tartibin nan fa. Shi yasa wasu malamai suka ce akwai riwaya daga Imam Malik da ya tafi akan cewa shi ma a wajensa yana da fahimtar cewa tartibi jerantawa nan farilla ne. Allahu a'lam. Wa in taraka sunnatan fa'alaha, idan kuma sunna ya bari fa'alaha to sai ya aikata ta, wala yu'idu salata, amma ba zai maimaita sallah ba in sunna ce ya bari. Kun ga bambanci tsakanin farilla da sunna. Da haka waɗannan abubuwan da muka ambata a baya da malam ya ambace su sunnoni, misali ya manta kurkurar baki, ko ya manta shakar hanci, ko ya manta dawa da ta shafar kai, ko ya manta shafar kunnuwa, to sai malam ya ce in sunna ce ya bari fa'alaha wahdaha wala yu'idu salah, ya aikata ta ita kadanta ba zai sake sallah ba. To kun ga bambancinta da farilla abu biyu shine, in ya tashi aikata ta ita kadanta zai aikata, ba bukatar ya aikata ta ya sake aikata sauran da suka biyo baya. Misali ya manta kurkurar baki a malikiya, idan ya tuna bayan ya gama alwala, to wato kurkura bakin zai yi kawai shikenan. Ko ya tuna bayan ya riga da ya yi sallah, to kurkura bakin kawai zai yi shikenan. Abu na biyu, ba zai maimaita sallah ba, inda zai yi misali bayan sallah azhar sai ya tuna bayan ya riga da ya yi sallah, sai tuna bai kurkura baki ba, to sai ya kurkura bakin, to ba sai ya sake sallah azhar din ba, sabanin me? Sabanin farilla. Ta farilla sai an sake sallah. To anan da malam yake cewa ya aikata ba sai ya sake sallah, amma ba zai sake sallah ba, akwai wani wata fahimta da ya kamata mutane su riskota a cikin maganar malam. Mutumin da ya riga da yayi alwala sai ya manta wata sunna cikin sunnoni, har sai da yayi sallah ta farilla, ya idar da sallah abadin, sai ya tuna ashe bai aikata wacce sunnar ba, ashe bai kurkura bakinsa ba, ashe bai shekaruwa ba, sai malam ya ce ya aikata wannan sunnar ita kadanta kuma ba zai sake sallar ba. To menene amfanin aikatawa tunda ba zai sake sallah ba? Saboda sallar gaba. Idan yana son amfani da wannan alwalar a sallar gaba, to sai ya yi wannan sunnar. Idan kuwa ba zai sake amfani da alwalar ba, to shikenan ba bukatar ya je. Haka wannan magana da malam ya faɗa ba wai ana nufin cewa an wajarta wa mutum gyaran sunna kuma ba zai gyara sallah ba, amma dole ya je gyara sunna saboda sallar gaba ne. In ya ga zai amfani da ita, in ya ga ba zai amfani da ita ba, shikenan sai ya bari, tunda wata sallar ba sake ta zai ba. Wa man nasiya lum'atan ghasalaha wahdaha, malam ya ce wanda ya manta lamba ghasalaha wahdaha, ya wanke ta ita kadanta, bi niyyati, da niyya. Wa in salla qabla dhalika a'ada, idan ko yayi sallah kafin gyaran to ya maimaita sallah. Ita lamba ta sha bamban da barin gaba. Karatun da muka yi a baya, barin gaba ne sukutun, barin fiska ko barin hannu ko barin kafa, wannan gabar ce gaba ɗaya aka bari. Ita kuma lamba a jikin gabar ne wani wuri ruwa bai wanke ba, sakamakon sakaci da rashin kulawa na irin ainihin wato mutane. Kuma Annabi sallama duk sanda zai yi magana akan falalar ta alwala, to sai kaji ya kira isbagul wudu, kyautata alwala, cikakkiyar alwala. Ita ce mai falala, hatta mai tafiya masallaci yana samun ladan tafiya masallaci, sai da aka siffanta alwalarsa da cikakkiyar alwala, ingantacciya wacce ba sakaci wajen wanke ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutumi kafar shi ya bar wani bangare bai wanke ba, ya umarce shi da ya koma ya sake alwala, ya sake ta ma gaba ɗayanta. Manzo Allah sallama da ya ga irin wannan har yake cewa wailul aqab minan nar, wace bonan wuta ya tabbata ga digadigai wanda suke da lamba. Wasu zaka ga haka ne, in sun zo wanke kafa ba sa matsawa wajen wankewa, sai a bar duniya ba gama wanke ta ba, ko kuma idan sawu ɗan ramin da yake jikin idan sawu sai a bar shi, ba za a sa hannu a cuccuɗa wajen ba, ruwa ba zai bi wajen ba, haka sai mutane fita sakaci. Ko kuma alwala tsuguruguma mutum sai ka ga bayan hannunsa gashi nan bai wanke shi ba. To duka mutane ya kamata su rika kulawa suna wanke irin waɗannan wurare. Wannan ana ce mata lamba. Idan mutum yana barin lamba, to babu shakka akwai barazana ta wuta ga wanda yake barin lamba ta alwalarsa bai wanke ba. Sai malam ya ce bi niyyatin, to wannan wahda, wannan lambar ita kaɗanta, tunda ba gabar ce gaba ɗaya aka rasa ba. Misali a hannunsa ne ya bar wani sashi bai wanke ba, to idan ya gano, to shikenan wajen kawai zai wanke. Wajen zai wanke bi niyyatin, da niyya. Me yasa aka ce da niyya? Saboda ya bar lamba a wankin hannu. Wankin hannu farilla ne ko? To da ya bar lamba a wanke hannu, to ai karatun da muka yi da ku daga cikin farillan alwala akwai me? Akwai niyya. To wannan wurin da aka bar sauran ba a wanke shi ba, to yanzu idan ya wanku ba da niyya ba, to bai wanku ba? Bai wanku ba. Duk ƙarancin wuri sai da niyyar alwala tukuna kafin wurin ya zama alwala. To da a ce da ya bar lamba sai ruwan sama ya matsi nan nan duka, sai ya jika shi kirif sai ya wanke lambar. Haka in ba da niyya ba ne, ba zai masa magani ba. Sai ya wanke lambar da niyyar gyaran alwalarsa. Shi yasa malam ya ce bi niyyatin. Yawwa. Wa in salla qabla dhalika a'ada. Idan ya yi sallah kafin gyaran ya sake sallah. Kamar yadda Annabi sallama ya umarci wani ya je ya sake alwala ya kuma sake sallah. Wannan shi ne sakamakon wanda ya bar wata gaba ta farilla, ko ya bar wani sashi na sunna, ko kuma ya bar lamba a alwalarsa. Lamba wa man tadhakkara al-madmadata, haka ne, wa man tadhakkara al-madmadata wal-istinshaqa ba'da an shara'a fil wajhi fala yarji'u ilayhima hatta yatimma wudu'uhu, ko hatta yatimma wudu'uhu, ko hatta yutimma wudu'ahu. Juzayyu wa man tadhakkara al-madmadata, wadda yatina kurkurar baki, wal-istinshaqa da shekarwa, ba'da an shara'a fil wajhi, bayan ya riga da ya fara wanke fiska, fala yarji'u ilayhima, to baya dawowa zuwa gare su, ko fala yarji'u ilayhima, nan ma da ka iya kar ya dawo zuwa gare su, sai ya zama umarni kar ya dawo zuwa gare su, in kai daure wa ainun fala yarji'u, in ka ce kuma fala yarji'u ilayhima ya zama labari, baya dawowa zuwa gare su, hatta yatimma wudu'uhu, har sai alwalar shi ta cika, ko hatta yutimma wudu'ahu, har sai ya cika alwalarsa. Anan kamar yadda kuka sani cewa malam ya tafi akan cewa kurkura baki da shekaruwa sunna ne, ba farilla bane. To idan ku haka ne, wanda ya riga da ya fara wanke fiska ya manta da kurkura baki da shekara hanci, to ba zai da kurkura baki da shekara hanci ba, saboda ka'ida wanda ya fara farilla baya komawa sunna, ba a barin wajibi a koma mustahabbi dan haka in ya riga ya fara wanke fuska sai ya tina kurkurar baki da shekara hanci to ya wuce ya ci gaba kawai da alwalarsa ya wanke fuska ya wanke hannaye ya shafa kai ya wanke kafafu sai bayan ya kammala alwalarsa sai ya dawo ya kurkure baki ya shekarwa in ya kurkure baki ya shekarwan nan zai sake maimaita wanke fuska ne da sauran ayyuka koko amsa shine a'a kawai ya yi kurkure baki ya shekarwa shikenan ya gama wannan a karatunmu na malikiya kenan an gane ko wannan shine da haka har sai alwalashi ta cika sannan ya dawo sai ya kurkure bakin sai ya shekarwa wannan kenan dangane da abin da ya shafi sunnoni na alwala kuma daga kan gaba wannan sunnoni za mu tsaya sai idan Allah ta'ala ya kai mu saki sai mu tashi akan mustahabban alwala abinda muka daidai Allah ya ba mu ladan su kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulih almustafa nabiyina wa habibina muhammad ibn abdullah almustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ijtaba wannan yace mallam ina neman a sanya mu a cikin addu'a domin muna dab da fara jarrabawar mu ta karshe to ubangiji ta'ala ya amsa addu'a ya ba ku ikon wannan jarrabawa ya saukake muku ita wannan yace mallam ina so mallam yamin ya koya min yadda ake istihara istihara kenan ko istikhara istikhara shine baiwa Allah zabi a lokacin da abubuwa guda biyu suka cinkushe wa mutum kuma ya rasa wanne ne yafi alkhairi a cikin su istikhara kenan shine baiwa Allah zabi abubuwa guda biyu sun cinkushe maka ka samu admission guda biyu zuciyarka ta kasa raba maka wace makaranta ya kamata ka je ka samu appointment guda biyu zuciyarka ta kasa rinjayar maka wanne aikin ya kamata kai an baka mata guda biyu kuma halin auren ɗaya kake da shi zuciya ta kasa rinjayar maka wacce ya kamata ka aura to duk lokacin da mutum ya shiga cikin irin wannan matsi na tunanin me ya kamata yayi tsakanin aikata wancan da aikata wancan ko tsakanin aikata kaza da barin aikatawa wannan ma'ana istikhara shin da naje makarantar nan da kan naje a'a da na auri wance da kan na aureta a'a da na karɓi aikin nan da kar nayi a'a da na fara ginin gidan nan da na bari sai baɗi duk wannan mutum da ya yi istikhara akai sai roki Allah ta'ala ya zaba masa mafi alkhairi a cikin guda biyu to ita istikhara ba zuwa ake a biya wani kuɗi sai yayi ba ya samu wani a ɗauki kuɗi a bashi a ce da Allah a mana istikhara shi kuma sai ya ce za a yi muku istikhara istikhara mutum ne tsakaninsa da ubangijinsa fa zai je ya yi kayansa tsakaninsa da ubangijinsa ba ma wanda ya sani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya tashi abubuwa guda biyu suka shige masa duhu yayi raka'a guda biyu idan yayi raka'a guda biyu sai ya bada zabi wa ubangijinsa yayi addu'a ya ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sai fadi damuwar ta sa wajen khairan li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri fa thabbithu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sai fadi lamarin sharran li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waj'al li al-khayra haythu kana thumma raddini fihi abin da wannan abu yake nufi kana baiwa Allah zabi ya Allah ina neman zabinka da ilminka ina neman wato hukuncinka da hukunci irin naka da iko irin naka, kuma ina roƙonka daga falalarka mai girma, ya Allah, in ka san wannan lamarin auren wanci a zuwa makaranta kaza, a kasuwanci nau'i kaza, a sayan mota kaza, a sayan mashin din nan kaza, in ka san wannan al'amari alheri ne a gare ni duniya ta da lahira da kuma ƙarshen lamari na, ya Allah, ka tabbatar min da wannan lamari kuma ka sanya min albarka a ciki. Idan Allah ka san wannan al'amari, sai ka faɗi lamarin sharri ne a gare ni duniya ta da lahira ta da ƙarshen lamari na, ya Allah, ka juyar da wannan lamari daga gare ni, ka juyar da ni daga wannan lamari, sannan ka zaba mini alkhairi a duniyar da yake, ka kuma yarda mini shi. Shin ka faɗi haka, ka barwa Allah. Idan baka haddace wannan addu'ar ba, to kafin ka haddace kana so kai istikhara, sai ka faɗi magana mai kama da wannan da yaran da ka fi kwarewa. Amma da kai magana Allah, kai magana da yaran da ka fi kwarewa, saboda nan ne zaka iya yin ladabin da kake so wa Allah. Amma yare baka iya, baka zama ga daga wa Allah, ka je ka faɗi wannan amma da zaka zo ka yawa, to ka samu yaran da ka kware da shi zaka ga yawa. Ya Allah, in ka san abun nan alheri ne a gare ni duniya ta da lahira ta da ƙarshen lamari na, ka tabbatar mini shi, ka sauƙaƙe min shi, ka kuma sanya min albarka. In kuma ka san wannan lamari sharri ne a gare ni duniya ta da lahira ta da ƙarshen lamari na, to ka nisantar da ni daga wannan abun, ka nisantar da wannan abun daga gare ni, kuma ka zaba mini alheri a duniya da yake. Sai kai magana mai kama da wannan, ka baiwa Allah zabi, ba cewa aka ce sai kayi larabcin kafin Allah ya ji ka ba, ko kuma sai kayi larabcin nan kafin a karɓa ba, ba haka ba ake nufi ba. Ko almuhim, ka san me ake nufi da istikhara, kuma kai. Sai dai hadisin bai ce ba a sallar, a cikin sallar ne za ka yi wannan addu'ar ko bayan ka'idar. Malamai suka ce wannan ruwanka, in ka ga za ka yi a cikin sallah, a cikin sujuda, sai ka yi a cikin sujuda. In ka ga alaman tahiyya za ka yi, in ka ga sai ka yi sallama ka yi, duka wannan tun da hadisi bai tantance a ina ba ne, to mutum yana damar ya yi a ko ina ma. Wannan shi ake cewa istikhara, Allahu a'lam. Malam, a bisa bayaninka na wancan satin akan niyya, shin wanda ya yi wankan janaba da niyyar gusar da janaba zai iya yin sallar farilla ko nafila? He, kwarai kuwa. Ai, wankan janaba wankan tsarki ne, babban tsarki kuma. Ai, alwala ƙaramin tsarki ne, wanka shi ne babban tsarki. Da haka duk wanda ya yi wankan janaba, ai, ya yi babban tsarki, da haka ya yi dafa duka ne. Alwalarsa tana cikin wankansa, ko da kuwa a wajen wanka bai yi alwala ba. Don wasu suna tsammanin cewa alwalar da ake yi a lokacin wanka ita ce alwalar da mutum zai samu dama ya yi sallah da ita, ba haka ba. Yaushe kai alwalar a wajen wankan? Yaushe kai yi ta? Ina kafin kai wankan ne ma. Kafin wankan ne fa, ka taɓa jin alwala kafin wanka? Da haka wannan sunnar wanka ne, haka sunnar wanka ne, in za a yi shi a bi waɗannan matakan, gaban alwala a wanke su. Amma wannan ba ita ce alwalar da take halatta wa mutum sallah ba. In ya gama wanka, tsarkinsa na wankan shi yake halatta masa yin sallah. Da haka idan mutum ya yi wankan janaba, ko ya yi alwala a wankan, ko bai yi alwala a wankan ba, in dai wankan janaba ya yi kuma bai taɓa al'aurarsa ba har ya gama wannan wankan, to ya samu cikakken tsarki har sallah, ba wani abu a ciki. Allahu a'lam. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mun yi magana akan barin lamba, cewa in mutum ya ga lamba ya sake ya wanke ta ya sake abin da ya sallata, sai ya ce ko da a wurin da ya barin wurin na sunna ne, ba na farilla ba ne, ya ce kamar hannu. Mu kuma mun san wanke hannu farilla ne. Ko da yanzu da za ka iya cewa kamar tafin hannu, ko za ka iya cewa kamar tafin hannu, tunda wankin tafin hannu farkon alwala sunna ne, ko waka ba. To anan ma za mu ce maka a'a, ai, abin da muka sani shi ne, idan mutum ya wanke tafin hannunsa sau uku yayin fara alwala, ya yi wankin sunna. Idan ya zo wanke hannu na farilla, sai ya haɗa da tafin hannu, saboda ya masa wankin farilla, saboda wankin da ya yi na farko na sunna ne, to sai ya masa wankin farilla. da haka babu wani wuri a hannu alwala wanda yake na sunna sai ina kuma kace mun sai kunne kunnan ba mun tana tare da kai ba na'am shafa akan safa to ka dan gaggauta kadan dan duk zamu zo ina abubuwa in shafa akan safa ya halatta ya halatta mutum ya shafa akan safa kuma in ya tashi shafawa zai shafa kafar dama ne da hannun dama kuma saman kafa ake shafawa zai shafa kafar hagu da hannun hagu kuma sama ake shafawa zai zo mana yadda yake a malikiya irin yadda ake shafawa din amma dai wannan aka kaita shine abin nan shine amsar Allahu a'lam na'am to duk za mu yi magana akai in gaba ta zo a ba haka yake nufi ba shafa akan safa ba in shine irin shafa din ai shafan yan shi'a ba safa a kafa ai shafan yan shi'a ba safa yawa haka suke yin ta ba abin na zuwa na kurkura baki ya ce wajen kurkura baki a matsayin sa yatsa to shi ma abin da zamu ce komai akai ba saboda malam zai kawo mana cikin musahabban alwala shiwaki anan wurin ne zamu yi magana akan sa yatsa na wa alaikum assalam na farilla shine sai mun je musahabbai ta iya yiwa wace wannan ke jaruwa sai mun je musahabbai saboda ai waɗannan duka na ga muku yadda aka yi da mafarilla kuma na jin babu musu tsakanin kuma idan aka ce duka ba sunna ba ma abun mamaki bane in cewa aka ce duk farilla ne ba sunna ba abun mamaki bane azumi tun daga alfajir har zuwa faduwar rana akwai sunna duk farilla ne duk tsawon yinin na farilla yake dan haka dan an ce babu sunna nan ba wani ba komai bane amma mun zo wajen musahabbai da yayi wa anan za dan tun da kaga ai ita sunnar aka ce abinda ba farilla ba to amma kaga malamin fiqh sai suka raba sunnar ma gida akwai sunna akwai mustahabbi ko ba haka ba to me suke nufi da sunna me suke nufi da mustahabbi to kaga duka wannan idan mun zo zamu ga abinan mu abinda muka sani sunna shine abinda kawai abinda ba farilla ba to amma saboda sun expanding abun sun fadada abun shi yasa suka ware wasu suka ce sunnoni suka ware wasu suka ce mustahabbai da haka ta iya yiwuwa waɗannan musahabban su ne a gurbin sunnoni da haka babu wani abu da aka sani musahabbi in banda kawai in banda farilla sai mun yi da kuwa usul fiqh ina da wasu daga cikin ku ahkamu shar'iyya biyar aka sani farilla da musahabbi da makaruhi da haramu da halal biyar aka sani amma malaman fiqh sai suka bi saboda sun yi la'akari da wasu ayyukan za a ga annabi sallama yana wani aikin ba fashi ko tafiya yake ko a halin matafiya yake baya fashi sai su bashi wani suna daban ba farilla bane sai su bashi wani suna daban wani aikin kuma su duba su ga ya matsa a kansa amma yakan dan yi fashi kadan sai su bashi wani suna wani aikin kuma sai su ga yana ta fadan falalarsa kuma ba farilla bane sai su bashi wani suna su ce wannan sunna su ce wannan sunna muakkada su ce wannan sunna wajiba su ce wannan mustahabbi su ce wannan fadila su ce wannan ragiba su ce duk kuma duk kafin farilla ne dole abubuwa kafin farilla ne Allahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك